آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيها المسلمين يسأل الله سبحانه وتعالى cikin dukkan al'amuran mu gaba daya Allah ta'ala yana cewa fa firru ila Allah ku tsere ku gudu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ku rabu da wannan duniya ku koma wurin Allah ku yi riko da addinin Allah Allah ya ce ka gaya musu ya rasulullah lalle ni mai gargadi ne mai bayyana gargadi daga Allah subhanahu wa ta'ala kada ku sanya ma Allah ta'ala wani abun bauta na daban lalle ni mai bayyana gargadi ne gare ku daga Allah subhanahu wa ta'ala wato mutane tunda Allah ta'ala ya hadice su ba za su fushe ba suna tafiya suna balaguro zuwa ga Allah subhanahu wataala da lokacin da ka kwanta ka tashi to duk cikin tafiya kake zaka koma wurin Allah ne subhanahu wataala duniyan nan ba kasa bace duniyan nan ba wurin zama bace ba kasar kowa bace ba garin kowa bace duniya lahira shine garin kowa saboda haka duniya wurin tsallakawa ne zuwa lahira duniya wurin ketarawa ne zuwa lahira wannan balaguran namu da muke tayi ba zai kare ba har sai lokacin da muka yi sai gaban Allah subhanahu wataala saboda haka dole ne mu gyara tafiyar mu tafiyar nan tamu duk wanda ya gyara ta to zai samu kyakkyawan sakamako na aljanna wurin Allah subhanahu wataala duk wanda ya bata wannan tahiyyar tashi da aikata abubuwan da Allah subhanahu wataala ya hana to Allah ta'ala zai mai sakamako da wutar jahannama Allah ya kiyaye saboda haka mai arziki mutunan da ya samu jin dadin duniya shine wanda ya ma wannan balaguran shiri na musamman ya mai tanadi cikakke ya daukan mashi hanyoyi da guzuri na jin tsoron Allah subhanahu wataala da kuma aiki mai kyau mutunan kirki shine wanda yake daukan guzuri to mun dama Allah ta'ala ya ce wata zawwadu ku yi guzuri in za ku ta yi aikin haji amma Allah ya ce fa inna khayra zadi at-taqwa Allah ta'ala ya ce lalle mafi alherin guzuri shine tsoron Allah kaji tsoron Allah duk inda kake taqillaha haythu ma kunta saboda haka duk wanda ya dauki guzuri jin tsoron Allah a cikin rayuwa da ayyuka masu kyau waɗanda su bi dinnan da su ne ake samun gidan aljanna to duk wanda ya wannan shi ba wannan balaguro nayi da yazo duniya shiri na musamman tababbe kuma shine wanda ya tozartar da rayuwar shi daga fala da sabon Allah subhanahu wataala kuma ya isa wurin Allah subhanahu wataala isa irin ta masu zunubai irin ta masu ayyukan asha irin ta mutanen da suke saba Allah subhanahu wataala har aka mutu ba a tuba aka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ba saboda haka wannan tafiya da Allah ta'ala ya kaddaro mana ita a cikin wannan duniya zuwa lahira to bawa dole ne a cikin wannan tahiya ya ci karo da aikata waɗansu maganganu ko waɗansu ayyuka waɗanda suke ba su da kyau waɗanda suke ba a yabansu abin kushewa ne ka samu mutum yana zaki ka samu mutum yana ashar ka samu mutum yana tsegumin da bai kamata ba ka samu mutum yana cin mutunci yana wulakanci yana gulma yana annamimanci yana abubuwa da bakin shi waɗanda bai kamata yi su ba ka samu mutum yana ayyuka waɗanda ayyukan sun saba ba addinin Allah subhanahu wataala sun saba ma karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda dan adam ba masumi bane ba tsararre bane da baya saban Allah dukkan dan adam yana saba ma Allah amma mu sani Allah ta'ala kullum bude mu makowa yake mutu ba ba wai dan muna yan adam ba sai mai abin da muka ga dama a in mun yi kuskure ya samu yi ko san zuciya to mu dawo wurin Allah subhanahu wataala mu tuba muna saboda haka dan adam ba tsararre bane dan adam kullun cikin rabbana yake kullun cikin mantuwa yake yayin da sabon Allah subhanahu wataala ya zamanto shine mafarin fushin Allah subhanahu wataala gabayi kuma shi ke sa Allah ta'ala ya saukar da ukuba ya saukar da horo ga bayi saboda bayi ba su yin daidai wurin karantar da addini a sasan zuciya, wurin neman ilimin addini nan ma a sasan zuciya, malamai su sasan zuciya, dalibai su sasan zuciya, masu saurare su ma su sasan zuciya, ƴan kasuwa san zuciya, ma'aikatan gwamnati san zuciya, makiyaya, manoma, mai gida da iyalin shi san zuciya, ba abin dokan Allah subhanahu wataala, dan me Allah ba zai mana fushi ba. Duniyar nan yau ta rufe mana idanu, kowa neman ta yake yi, kuma nema ake ana samu, amma abinda ake samun an kasa ganin amfanin shi, saboda galibi ba ana neman shi yadda ya kamata bane. Da ana neman shi yadda ya kamata, to Allah subhanahu wataala kadan in ya baka sai ya sa maka albarka, kadan ya baka sai ya wadace ka har ma ka taimako kai sadaka da shi. To amma ba haka ake ba, rishin gaskiya yayi yawa a cikin kasuwancin mu, a cikin ayyukan mu, a duk wata bafataka da muke ta neman abinci, ta neman arziki, muna rishin gaskiya, muna sa rishin gaskiya, muna tauye mu mutane haƙoƙin su, mu kuma mu cika da mu, ba mu san ƴan uwan mu kanmu kare muke su, kowa bai damu da ƴan uwan shi ba, kowa da kanshi yake damuwa. Kaga wannan ba daidai bane, wannan shike sa Allah subhanahu wataala ya sabkan mana da azaba, ya sabkan mana da horo, ya sabkan mana da bala'i, ya sa rayuwa ta kiyin daɗi, cututtuka su sha mana kai, rishin aiki ya yi ta ƙaruwa, tabarbarewar kasuwanci shi ma haka nan, lalacewar ƴan mata da samari duk haka, a yi ta samun abubuwa ga su nan. Me ya kawo wannan? Mu ne muka aikata. Allah ta'ala ya ce wa ba asabakum min musibatin bima kasabat aydikum, duk abinda kuka ga ya same ku na musiba, na wahala, na tashin hankali, na rishin tsaro da zaman lafiya, Allah ya ce saboda abinda kuka aikata ne. Shi Allah subhanahu wataala kuna bin shi, Allah ba zai kawo muku wahala ba. Allah ta'ala kuna biyar dokar shi, Allah ta'ala ba zai gama ku da tashin hankali da fargaba da ɗanɗan da rishin zaman lafiya ba. Allah ya ce famanittaba'a hudaya, duk wanda ya bi shiriyata, fala yadhillu wala yashqa, ba zai bace a nan duniya ba, kuma ba zai sha wahalar duniya ba, za ka samu mutum yana shan wahala ba. Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, wahe ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, ba mu saukan maka alqur'ani don ka sha wahala ba, mun saukan ma alqur'ani don ka samu hutawa, ka samu kwanciyar hankali, ka samu farin ciki. Ga alqur'ani cikin mu ana ta karantawa, amma mun kasa bashi kimar da ya kamata mu bashi. Mun rena alqur'ani, mun rena masu koyar da alqur'ani, mun rena malaman da suke koyar da ayoyin makaratun alqur'ani mai girma, muna ganin farin ciki da walwala da jin daɗin mu musulmi, ba wai yana nan cikin littafin Allah bane, a'a yana nan a cikin duniyar mu ne. Duk wanda ya ba alqur'ani wallahi ya halaka, duk wanda ya rabu da alqur'ani ya bar shi, to ya tabi ya halaka, ya shiga cikin tashin hankali da bala'i. Wata aya Allah ya ce faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, duk wanda ya bi koyarwata shine alqur'ani mai girma, Allah ta'ala ya ce to babu tsoro akan waɗannan mutane, sannan kuma ba su ba bakin ciki. Saboda haka mu gyara al'amuran mu, mu sani cewa da abin da ke samun mu nayi ne abubuwa na rishin dadi a cikin rayuwa, to sakamakon saban Allah ne, sakamakon zunubi ne. To yayin da abin ya zama to haka, Allah ta'ala bai bar bayin shi ba zaman to kamammu ga saban Allah ba, ko kuma su ta zama cikin damuwa, su ta zama cikin dimuwa. Allah ta'ala yayi ma bayin shi ne gobe manya manya, yayi masu baiwoyi masu girma, shine Allah ta'ala ya bude ba bayin shi kowa tuba da kuma komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala. Allah ya ce wa tubu ila Allah, tuba zuwa ga Allah, ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah, ya ku wadanda suka yi imani ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala. Allah yana ta kiran mutane, wallahu yad'u ila al-maghfira, Allah ta'ala kullun kiran mutane yake zuwa ga gafara. Saboda haka mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala, mu gyara al'amuran mu, mu sani cewa da abin da yake samu mu, to sakamakon kin yarda da ainihin taurin kai da girman kai daga biyar dokan Allah subhanahu wataala. To da haka Allah ta'ala sai ya bude kowa tuba da komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala, kuma saboda datarwa Allah ga bayin shi Allah subhanahu wataala, da kuma ni'imar da ya cewa in an tuba ya karba, in ba dan haka nan ba ai da mun halaka, in ba da haka nan ba da mun yadda rai daga samun gafaran Allah subhanahu wataala. Da faɗayinmu da facanmu da ƙaunanmu da muke so mu samu na yafewa Allah da rangwame da kyautatawan Allah subhanahu wataala, da ta yanke mu, sai dai shi Allah subhanahu wataala mai yawan gafara ne. Allah mai yawan karban tuban bayi ne. Haka Allah Ta'ala ya siffanta kanshi da ainihi cewa Allah Ta'ala mai yawan gafara ne, mai yawan rahama ne a cikin Al-Qur'ani kusan wuri 100. Dan ya nuna ma yawan rahama Allah Subhanahu wa Ta'ala ga bayi. Kuma Allah Ta'ala ya gaya ma bayi cewa lalle kowace buɗe take kullum da lokacin da mutum ya tuba ya dawo wurin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah zai karbe shi a cikin ayoyi da yawa. Allah ya ce wallahu yuridu an yatuba alaikum, Allah Ta'ala yana so ya karbi tuban ku ne ku dawo wurin shi. Kuma Allah Ta'ala ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay, rahmata ta'al wa jidkan komi gaba daya, ta bu karbin komi kowa cikin rahma Allah Ta'ala yake. Kuma Allah Ta'ala ya ce wa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah tawwabun hakim, Allah Ta'ala ya ce in ba dan falala Allah da rahma Allah kan ku wallahi da kun halaka. Da uku da za ku shiga sai yayi uku, da sai yayi uku so uku sai kun shiga tara ba uku ba, da wahala sai ta kaba ku so. Sai dai Allah Ta'ala mai yawan karban tuba ne, saboda haka ku tuba ku dawo zuwa ga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuma Allah mai hikima ne. Kuma Allah Ta'ala ya ce inna rabbaka wasi'ul maghfira, Allah Ta'ala ya ce lalle malicinka ya Rasulullah, lalle malicinka ya kai mai imani mai yawan gafara ne. Gafarar shi mai wacce ya ce duk laifi gaba ɗaya in ka tuba Allah Ta'ala zai yafi maka. Saboda haka kobar tuba gaban mu ya ku bayan Allah buɗe take tana jira. Hanya kuma da Allah Subhanahu wa Ta'ala ya share mana ta komawa zuwa ga Allah Ta'ala tana begen mu kama wannan hanya. Mu ma ba hanyar Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tattabi'u khutuwati shaytan, kada ku bi hanyoyin shaytan, ku bi hanyar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyar shaytan babu inda za ta tarar da ku sai jahannam. Hanyar Allah Subhanahu wa Ta'ala kuma ita ce wadda in kuka bi ta babu inda za ku shida sai cikin aljanna. Saboda haka ga ta nan Allah Ta'ala ya shimfiɗa mana ita. Saboda haka mu kwankwasa kofar Allah Subhanahu wa Ta'ala ta tuba, Allah ya karbi tuban mu. Mu ba hanyar Allah Subhanahu wa Ta'ala domin mu isa aljanna. Mu roƙi Allah Subhanahu wa Ta'ala dacewa a cikin rayuwar mu. Mu roƙi Allah taimako ya taimake mu akan mu zamanto bayin Allah na ƙwarai. Mu yaƙi zukatan mu akan son zuciya da san rai. Da aikata abubuwan da bai kamata ba, mu dakatar mu tsaida rayukan mu akan biyayya ga Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanda Allah Ta'ala dama ya halice mu idan mu bi shi kawai. Domin Allah Ta'ala wannan duniyar da muke gani ba mutuwar da muke yi ba komawa ne muke wurin Allah ba. Ba dan ita aka yi mu ba, an yi mu ne mu zo duniya mu yi sallah, mu yi salati, mu yi karatun Al-Qur'ani, mu girmama Al-Qur'ani, mu girmama Annabi sallallahu alaihi wasallam, mu so Allah, mu so Annabi, mu girmama iyayenmu, mu yi zamantakewa kyakkyawa, mu yi adalci, kan mu yi zalunci, kan mu yi cuta, kan mu yi ba daidai ba. Allah Ta'ala ya kawo mu duniya ne don wannan fa kawai. Nan aiki ne aka kawo mu wurjanjan, kamar yadda ka san in gari ya waye kowa yake fita, wani ya tai ma'aikata ta aiki mai zaman kanshi, wani ya tai aikin gwamnati, wani ya tai kasuwanci, wani ya tai aikin hannu, wani ya tai dako, wani ya tai lebaranci, wani ya tai gona. Haka din da muke yi, to haka Allah Subhanahu wa Ta'ala ba yayi kawo mu duniya saboda mu yi ayyuka masu kyawu. Akwai ranar da kamar yadda ka san in ka hita to abin da ka samu shine kake dawowa da shi wurin iyali. To akwai ranar da zaka koma wurin Allah, zaka je wurin Allah da sallarka mai kyawu, ta farilla da ta nafila, azuminka mai kyawu na farilla da na nafila, zakkarka haka nan, kyautatawa kada kama iyaye, kyautatawa da kama iyali, zamantakewa da kai da makwabta, yawan zikirin Allah da kai, yawan karatun Al-Qur'ani da kai, sanin darajar manya da kai, tausaya ma kanana da kai, san ƴan uwanka, duk wani abu mai kyawu zaka tafi da shi gaban Allah. Haka zaka tafi da ka zo duniya baka da komi, haka zaka tashi tsirara gaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ya ce wa laqad ji'tumuna furade kama khalaqnakum awwal marra, lalle ma halice ku ɗaya-ɗaya kuka zo duniya, ko tagwaye ɗaya-ɗaya suke yitowa daga cikin mahaifinki. Kowa shi kaɗai yake zuwa duniya, kamar yadda muka halice ku karan farko haka za ku tashi gaban mu, kowa yana shi kaɗai kana tsirara. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, kun baro abin da muka lullube ku da shi, muka ba ku kyautar shi na nemomin duk kun baro duniya. Ka baro motocinka, ka baro gidajenka, ka baro kamfanoninka, ka baro kuɗaɗenka, ka baro duk wani abin da kake so, ka zo kai kaɗai tsirara ka gaban Allah. Babu abin da ke tare da kai ba sai aikinka mai kyau, ko kuma mugun aikinka Allah ya kare mu. Saboda haka mu gyara mu tuba zuwa ga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yana kaunar mu, Allah yana son mu, Allah yana so mu dawo wurin shi, mu gyara abin da ke tsakanin mu da Allah wanda ya lalace, haka ma mu gyara abin da ke tsakanin mu da bayin Allah wanda suka lalace. Mu ji tsoron Allah cikin dukkan al'amuran mu gaba daya, mu san cewa babu wanda zai tsira rana alkiyama sai wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wataala. Tsoron Allah kuma abubuwa ne barkatai, ga sunan sai ka aikata su, sa'annan zaka zamantowa daga cikin masu jin tsoron Allah. Saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake mu da gyara al'amuran mu gaba daya, abubuwan da suka lalace tsakanin mu Allah ka gyara mana su ya Allah, batan da ke cikin mu ya Allah ka shirye da shi ya Allah, lalacewa da ke akwai Allah ka gyara ta ya Allah, rishin da ke akwai Allah ka kawo mana ya Allah. Akwai ƙorafi da aka kawo na abin nan ƴan agaji da suke ɗan yawan gittawa gaban masu sallah sai aikin su, amma in ka zo gaban mai sallah ya kamata ka san cewa baya da kyawu, abu ne mara kyawu mutum na sallah ka bi ta gaban shi da sunan aikin ka da kake bai kai mahimmancin wannan sallar da ake ba. Saboda kenan ba ana ka aiki ba, duk lokacin da ka taho kaga mutum na sallah sai ka abin nan ka gewaya ta bayan shi ko ka bi ta gaban wani na gaban shi shikenan sai ka wuce waka. Amma bai kamata ba a ce an kai ana samun sa'isa tsakanin masallata da kuma ƴan agaji da suke kai da kawo, ba ana kai da kawo ba a yi aikin da za a yi saboda akwai bukatan haka. To amma ya kamata idan aka zo gaban mai sallah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya tsaya kwana 40 ko shekara 40 ko wata 40 ko sati 40 ya yi alheri gare shi da ya zo ya wuce gaban mai sallah, ka tsaya minti 40 har ya kare sallah, ko awa 40 har ya kare sallah, ko kwana 40 ko sati 40 ko wata 40 ko shekara 40 ka yi tsaye har mai sallah ya sallame sallah, wannan shi ya fi alheri gare ka da ka zo ka wuce gaban mai sallah. Nan kun ga laifi ne babba. Saboda haka a gyara mu sani cewa muna rayar da sunnar Annabi ne sallallahu alaihi wasallama, ba muna bata ta ba. Duk lokacin da muka zo ga wani abu na aikata sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, mu san girman me wannan sunna din. Mu san cewa Allah fa yana kallon mu. Yana kallon mu, muna cewa muna rayar da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ga ta nan muna take ta. Muka yi gaba daidai bane. Saboda haka Allah ya sa a gyara. Allah ta'ala ka ba mu lafiya da abin da lafiya sa ta ci. Allah ka raba mu da yunwa da talauci. Ba mu arziki da wadata, Allah ka ba mu aiki mai albarka, Allah ka samu kari na. Alaikum salam. Eh haka nan ma mutanen da suke sallah, bayan an kare sallah, an kare sallar juma'a masu yin nafila, su ma ya kamata su zanki samun wurin da ba za a wuce gaban su ba. Amma yanzu zaman da ake kayata da sallah wannan babu wata ka'ida da za a bi, saboda masallaci ya riga ya ci, ba za ka samu wani wuri ba wanda wani ba zai yi. Amma an sallame sallah, yanzu masallaci mutane sun rage da yawa, ya kamata in za ka tada sallah ka nemi wurin da wani ba zai wuce gaban ka. Yawa, saboda in ka hana wani ba za ka hana shi ba, wani ya yi nisa da kai wucewa za a bi ma san kana yi ba. Saboda kuma kai ka yi abin da wani ya zo ya wuce gaban ka, ya yi abin da bai kamata a yi gaban ka ba, kuma shi bai ma sani ba, ko kuma ka mai nisan da yana ganin ba wani abu ba ne. Tsara ka gage shi kai nan, sa'annan kuma ga mutane nan ka samu wani gungun mutane wanda suke zaune ba su tashi ba, to sai ka tsaya bayan su kai sutura da su, ko kuma ka koma rabin masallaci na nan wajen ko na nan wajen, ta inda wani ba zai gitta gaban ka ba. Allah subhanahu wataala ya samu dace. Allah ka amsa mana dukkanin addu'o'in mu gaba daya. Allah ka biya mana bukatun mu ya Allah. Allah ka shirya da mu shirya ta addinin musulunci ya Allah. Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da arziki da wadata. Allah ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah. Allah ka kawo maka sannanta mu arziki mai yawa mai albarka. Allah ka kawo maka sannanta mu ya Allah kasuwanci mai yawa mai albarka. Allah ka kawo maka sannanta mu buɗe mai albarka ya Allah. Yan kasuwa mu kanana da manya Allah ka taimaka musu ya Allah. Shugabannin mu Allah ka kara musu yin adalci da tausayin talakawa ya Allah. Allah ka sa duk abin da za su dibi talakawa ya Allah. Allah ka sa duk abin da za su dibi amfanin talakawa ya Allah. Allah da abin da za su yi zai cutar da talakawa, Allah kada ka bar su aikata shi ya Allah. Da abin da za su yi amfani talakawansu ya Allah, Allah ka sa su ya Allah. Allah ka hada su da mashawarta na gari ya Allah, ka raba su da mugayen mashawarta ya Allah. Jami'an tsaron mu din da suke ya Allah, ka taimake su ya Allah, ka taimaka masa kan ƴan ta'adda da ƴan bindiga ya Allah. Allah ka kare mana rayuwarsu ya Allah. Allah ka amsa mana dukkan addu'o'in mu ya Allah. Marigayen mu Allah ka jika su da gafara da rahama, waɗanda ba su da lafiya kuma Allah ka ba su lafiya. Allah mabukata ka san bukatunsu, Allah ka biya muku wa bukatunsu ya Allah. Shi ya tsaye da sallah.